بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا وانا يمتي نا رانر بكوي قواتن رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 442 wanda ta yi daidai da ranar 19 ga watan hudu shekara ta 2042 ta miladiya zamu majalisi na bakwai a cikin majalis din da muke yi na tafsirin alqur'ani a cikin suratul al-furqan zamu tashi aya ta 20 wama arsalna qablaka ta 20 amma kamar yadda muka saba zamu amsa tambayoyi da aka rubuto tambayar farko wannan yace dan Allah dakta yaya tsarin fitar da zakka yake a bana at least dai ni karamin dan kasuwa ne ina da miliyan 6,500 to nawa ne zakkar ta zai kama zakka wato nisabinta yana canzawa da hauhawar farashin gwal da kuma ita kanta kimar naira a lissafin da dan uwanmu Malam Salihu na Kaduna wanda yake cikin kwamiti din duban wata yake yi duk juma'a wannan juma'ar da ta wuce nisabi ya kama miliyan 1,840 shine nisabi shine kimar zinare a gram 85 kamar yanda kowace nake fada mutumin da zai fitar da zakka a lokacin da zai fitar da zakkar ya nemi fatawa a lokacin sai a gaya masa kimar in kuma ma zai iya shi da kansa zai iya lissafin sai ya je ya tambayi masu sayar da gwal kamar a nan Kano ya tambaya a kasuwar Sabon Gari nawa ne gram din gwal ya tambaya a kasuwar Kam nawa ne gram din gwal ya tambaya a kasuwar Rimi bakin asibitin Murtala nawa ne gram din gwal in ya samu farashin nan guda uku sai ya hada su gaba daya sai ya raba da uku abin da ya fito masa natijin shine tsakatsakin farashin gwal na gram daya to nan gram din ya hade su sai ya raba su da uku shine average ai da ake a lissafi shine zai bashi tsakatsaki an fahimta shine zai bashi tsakatsakin farashi wanda yake yayi kadan wanda yayi yawan sai ya dago shi sai a samu farashi tsakatsaki to in aka samu wannan farashin sai a buga farashin da 85 domin nisabun zinare gram 85 ne nauyin zinare 85 shine nisabi saboda haka a kudin sa in ka tambaya a kasuwa yanda kudin zinare yake sai ka buga sau 85 abinda ya baka natijar shine nisabi a naira in kuma kana da app din da yake bada farashin gwal a kasuwar duniya da yake baka farashin gwal a kasuwar duniya sai ka duba ka gani nawa ne kudin gram a lokacin zai baka a lokacin nawa ne gram din gwal amma a dala zai baka to in ya baka dala to sai kuma kai waya wafa inda ake sayar da dala ka ji nawa ne kudin dala ba za ka yi amfani da kimar dala ta central bank ba don wannan bogi ce ba hakika ba ce ba za ka taba samun wannan ba ainihin kudin dala shine inda zaka saya a kasuwa shine kimar ta to wannan kimar da aka ce maka na dala sai ka yi lissafi sai ka buga ta da kudin gram 1,085 sannan ka mayar da shi zuwa in ka samu kimar na dala na gram din 85 na zinare to sai ka buga shi da kimar dala da kimar naira a dala sai abin da ya fito maka shine zai zama to natija yawanci za ka ga suna tafiya daidai to kaga koda baka yi fatawa ba in ka samu wannan wannan ya zamanto maka abinda zaka yi aiki da shi abinda kuma ake fitarwa kashi 1 cikin 40 saboda haka yanzu kamar shi wannan da yake da miliyan 6 da 500 a kowace miliyan 1 zai fitar da 25,000 saboda haka a miliyan 6 zai fitar da 150 a rabin miliyan na'am me a so ku tsaya mun gama lissafin nan a kowace miliyan 1 zai fitar da 25 a miliyan 6 nawa kenan ba 150 ba ba 150 ba to a 500 kuma zai fitar da 12,500 wato kun riga ni ne saboda haka 162,500 shine kuka yi sauri kuka yi to na yadda kun yi hayan kasuwa ne saboda haka haka zai yi da haka ake fitar da zakkar na'am sai tambaya ta biyu wannan yace Allah ya kara malan lafiya da imani amin dan Allah malan a kara tunatar da iyaye game da nuna bambanci a tsakanin iyalan su kuma sun san haramun ne amma ba su dauka a komai ba wanda mahaifi yake so su kadai yake wa wanda kuma iyayen su ba sa gidan sai dai su nema ma kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa adilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ya a wani hadisin kuma ya ce atuhibbu an yakunu laka fil birri sawa kana so su zamanto daidai wajen yin nagarta da kyautata maka sai ya ce ya ce to fa adilu baina abnaikum baina auladikum ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku ba a keɓe ɗa da wata kyauta ta musamman a haɗa waɗansu ko kuma a kula da wani a ƙi kulawa da wani saboda uwarsa ba ta gidan ko kuma saboda a ɓacin rai da yake yi da uwar wannan haƙƙi ne wanda Allah ne ya ɗora maka ba alaƙarka da mahaifiyar ce ta sa za ka yi masa za ka kyautata masa ba haƙƙi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka kuma tsaba'an wannan haƙƙi yana kan akan waɗanda suke wato suna ƙarƙashin kulawa waɗanda suke ba su zamanto sun iya ɗaukan nauyin kansu ba da kuma in ƴaƴa mata ne ba su tare a gidan mazajensu ba amma koda waɗanda suke ɗin sun za su iya ɗaukan nauyin kansu sai ka ɗauki nauyin wasu ka ji ɗaukan nauyin wasu to wannan rashin adalci ne kuma ranar alkiyama mutum Allah zai tutsiye shi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yace ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku duk da yake malamai sun saba mashhurin mazhabar Malik shine mustahabbi ne yin adalcin sabanin mazhabar Imam Ahmad da yace wajibi ne wanda hadisi yake karfafa shi yake karfafa wannan domin Abdullahi ibn Rawaha yana da ɗansa afwan Bashir walidin An-Nu'man ibn Bashir matarsa ƙanwar Abdullahi ibn Rawaha ce to sai yayi kyautar wani lambu ga ɗansa Nu'man ibn Bashir sai matar ta ce a'a ba zan karɓa ba har sai ka je ka sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shaida da ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana da waɗansu ƴaƴan yace eh yace dukkan ƴaƴanka kai musu kyauta da irin wannan lambu yace a'a sai yace to ba zan yi shaida akan zalunci ba kaga ya kira wannan zalunci saboda haka ya nuna irin wannan adalci wajibi ne tsakanin ƴaƴa ballantana kuma adalci akan abin da ke na larurar rayuwa abinda yara za su ci da kai su asibiti da biya musu kuɗin makaranta sai ga waɗansu iyayen har bambantawa suke a makaranta ƴaƴan wadda ake so suna makaranta mai tsada ya'yan wanda ba a so kuma babu wanda za ta tsaya ta ga an yi ma ya'yanta ko mahaifiyarta ta rasu ko ta bar gidan in aje a sa su a makarantar da yanda aka je haka ake dawowa to irin wannan duk abu ne wanda ya wajaba a ji tsoron Allah iyaye a ji tsoron Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan wa'azi kana so su zamanto dukkaninsu suna kyautata maka yace to ka ji tsoron Allah kai adalci tsakaninsu ko baka san abin da za su zama ba la'alla waɗanda suke su ne wanda baka kyautata ma din ba su ne Allah madaukakin sarki zai sa musu rahama gare ka su ne za su rinka tausaya maka saboda haka idan suka girma suna tausaya maka waɗanda kuma kamar yadda su ƴan lele ba ruwansu da kai a lokacin nan sai kai ta samun nadama cewa ga abin da kai musu su kuma ga irin abin da suke maka su kuma musamman da yake Allah ya sanya musu rahama a cikin zuciya don haka mu ji tsoron Allah wannan ba koyarwar addinin mu bace addinin musulunci ya tafi akan yin adalci da barin zalunci to sannan wannan yace Allah ya ƙara malan lafiya da jinkiri mai amfani amin malan jan hankali nake so a yi ga ƴan uwa waɗanda dukiyoyinsu suka kai nisabin zakka wasu daga cikinsu za ka ga sun fitar da kuɗi masu kauri amma maimakon su ɗau nauyin su ɗau wani adadi na masu bukata a basu abin da ta yiwu wata shekara su ma su wadatu daga karɓar zakkar sai dai su yi tunanin fitarwa su ma maimakon haka suna da sunayen waɗanda suke katsantsala wa zakkar nan duk shekara ba canji inda abin da ake basu bai fi su kashe a ranar ba jan hankali na biyu shine game da zafin kishi na wasu mata a inda da mijinsu ya ƙara aure sun gwammace ya biya bukatarsa ta hanyar fasikanci kuma gashi da halin ƙarin amma sun hana shi a gode Allah ya saka da alkhairi a sha ruwa lafiya duk tambayoyi duk wa'azi kuke so a yi maimakon ku zaɓo tambayoyi dangane da wannan asali wajen fitar da zakka shine a bama mutum abin da zai wadata shi in aka tashi ba da zakka kamata yi a bashi nisabi in har ya kai a bashi kiman nisabi domin shi ma shekara mai zuwa ya fitar da zakkar kamar yadda ya faɗa wannan haka yake haka sai Imam Nawawi duk suka yi wannan bayani haka ya kamata a fitar da zakka amma yayin da ake cikin yanayi na fantsamar talauci da fantsamar bukata da bukatar yau ma ta gagara a biyata ballantana a yi tunanin bukatar shekara ɗaya to gaskiya idan mutum ya kacancala zakkar ya ba ma mutane masu yawa don ya rage musu raɗaɗin talaucin to wannan shi ma ya dace da manufa ta shari'ar musulunci kuma yawan mutane ni a fahimta ta wannan ina musu fatawa da wannan saboda ganin irin halin da ake ciki na fantsamar talauci da cewar mutane da dama bukatarsu ta yau ce ma ta gagara saboda haka koda abin da za a ba su zai biya bukatar yau din ai an rage talauci in ya so gobe kuma Allah ya jibince ta amma a ce ɗan kaɗan ɗin za a ba ma to ya dace da ruhin shari'a na yanda dukiya za ta rinka wato yanda za a rinka fitar da mutane daga talauci wanda ya ci ne maksudin zakka kai la yakuna dula tambainal aghniya minkum kar dukiya ta rinka yawo tsakanin mawadata wato yanda za a samu abin da ake cema a turanci da social studies social mobility waɗanda suke talakawa wato za su taso su shiga cikin ajin mawadata wannan shi ne maksudin zakka to amma idan wannan wannan maksudin bai samu ba to babban maksudi na zakka shine a ɗauki dukiya daga mawadata a kai ya zuwa ga mabukata in aka ba ma mabukata aka yaye musu bukatarsu ko da ba ta shekara ba ce ko da ta kwana ɗaya ce an cimma manufar zakka saboda haka a gaskiya a cikin irin wannan hali da ake ciki babu laifi da yake kuma ita fatawa tana canzawa da irin halin da al'umma take ciki yana tasiri wajen canjin fatawa dangane da mata kuma masu zafin kishi to za a yi wa'azi amma ka san ba wa'azi ne kadai zai maganin kishin mace ba ko da wani lokaci musamman ma al-muhim dai kun san dai sha'anin kishi da mata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace mana yace gharatu ummukum mahaifiyarku ta yi kishi, ma'ana a fassara biyu na nasara matar annabi Ibrahim ita ma ta yi kishi, ta ce a ɗauke mata hajara ba za ta zauna da ita ba, a tafi da ita, aka je aka kai ta Makka uwar annabi Isma'il. Ita to mahaifiyarku ma ta yi kishi, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Ko kuma ita Aisha radiyallahu anha da ta fasa akushin da aka kawo na abincin ta yi kishi, ce mahaifiyarku ce amma ta yi kishi, ba ka ya za ka yi in mahaifiyarka ta yi kishi, kana gani ka san kishi ne ba yadda za ka yi, sai dai ka ce Allah ya huci zuciyarki. Amma wannan abin inkari a nan shi ne da wai mace za ta na farko dai tukuna yana neman izinin matarsa kafin ya ƙara aure, wannan abin inkari ne. In kana neman izini ba ta taɓa baka izini ba, ta baka izini ba za ta taɓa baka izini ba, saboda haka sai dai ka yi ko kar ka yi, amma dai ta baka izini ba za ta baka ba. Cewar kuma ta gwammace ka je kana aikin alfasha a waje, to wannan inna Allah la ya'muru bil fahsha, Allah baya umarni da alfasha. Kuma in abin da za ta ce maka ka yi kenan, to kai kuma raƙumi ne da akala, sai a jaka ta zamanto shaidani ya kai kuma ka zamanto mabiyin shaidan, ai ba za ka yi wannan ba. Saboda haka gwamnati baƙin ciki ta ranta ya ɓaci da ka sanya kanka a halin da za ka kai ya zuwa ga saban Allah. In ka san zama da mace ɗaya ba zai kare ka ba, zai iya sanya ka ka rinka abin nan, ka rinka saban Allah, to wajibi ne ka ƙara aure. Don haka ne ma aka ce umarnin da aka ce wato samari ku yi aure, domin shi ne ya fi tsarewar mutunci, kuma ya fi kame gani. Aka ce wannan ba ga marasa aure ba, ko da mai aure ne wanda yake da mace ɗaya, idan mace ɗaya ba za ta iya katange shi ba ya yi ta biyu, in yana da biyu, biyu ba za su iya katange shi ba ya yi ta uku, in yana da uku, biyu uku ba za su iya katange shi ba ya yi ta huɗu. To wannan mutum wanda yake bisa ɗabi'ar ɗan adam namiji, hudun nan za su iya katange shi. In kuma yana neman wani abu daga baya, to nan kuma shaidan ne sai ya yaki da shi. To amma duk wannan fa da sharadin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace man istata'a minkumul ba'a, wanda yake da ikon rike mace. Ba mutum baka da inda zaka sa mace ba, kace zaka je kai auren mata hudu, in yaso a rinka raba daki yau ta je ta hadu tare da wannan, wai wannan kuma kana da daki biyu amma kace zaka yi mata hudu. Wannan in kai haka ka shiga cikin ka tozarta ba kai aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. To akwai tambaya, lokacin namu ya wuce ne? To shikenan, wannan cikin wanda suka aiko ta abin nan, sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai ya amsa ta su tambayar. آمين. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
الله جل وعلا يتي وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. بمؤيكو قبان كبا وني دق كم منزني illa innahum la ya'kuluna at-ta'am, face su manzannin nan lallai haqiqa suna cin abinci, wayam shuna fil aswaq, kuma suna zuwa kasuwanni. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitna, kuma mun sanya sashinku ya ku mutane fitna ga sashi, wato jarabawa. Atasbirun, shin za ku yi hakuri akan abinda kuke fuskanta na jarabawar da Allah ya yi muku da juna, koko ba za ku yi tamba ko kuwa wato takdir, koko ba za ku yi hakurin ba. Wa kana rabbuka basira, kuma ubangijinka bai gushe ba, wato ya kasance ya tabbata bai gushe ba, mai gani ne. wato yana gani da yana ganin masu yin hakurin da marasa yin hakurin da waɗanda fitinar tasu za ta zamanto musu alheri da waɗanda fitinar tasu za ta zamanto musu sharri. Wannan ayar raddi ce ga abin da kafirai suka faɗa a ayoyin da suka gabata, to suka ce wa qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Me yasa wannan manzo wannan manzo yake cin abinci kuma yake tafiya a cikin kasuwanni, wato yake zuwa kasuwanni, me yasa ba a aiko da mala'ika tare da shi ba? To shine Allah ya musu raddi da cewa manzanni da muka aiko gabaninka su ma ba su kasance dukkaninsu sun kasance suna cin abinci, wato mutane ne. Allah bai nade musu su sifar su ta bashariya ba, domin abinda Allah madaukakin sarki ya nade na raunin dan adam tare da annabawa abu ne wanda yake banci saukar wahayi a gare su. Saukar wahayi a gare su, wannan shine bambancin annabawa da mutane. Idan da Allah jalla wa ala ya so, kuma da wannan hikimarsa ta gudana akan haka, da Allah sai ya sanya mala'iku su ne za su zamanto annabawa. Walau na sha'u na ja'alna minkum mala'ikatan fil ardi yakhlufu, da mun so da sai mu sanya mala'iku a cikin, wato maimakon ku zamanto mala'iku a bayan ƙasa da za su rinka maye majuna, wato su rinka hayayyafa kamar yadda kuma kuke hayayyafa. Allah ya ce da ya so sai ya yi haka. To amma hikimar Allah bata hukunta haka ba, domin inda Allah mala'iku ya aiko, ai mutane sai su ce a wannan ya fi ƙarfin mutum, wannan sai mala'ika. Allah kai ma ka san wannan ba zai yiwu ba, shi yasa ka aiko mala'ika, ai sai mala'ika wannan. To amma sai Allah ya aiko mutum, sai Allah ya aiko ɗan adam, ba mala'ika ba, ba aljan ba, domin kada mutum ya samu wata hujja akan cewar yana da hanzari a gaban Allah, cewa abinda Allah ya aiko masa ba zai iya ba. To Allah ya sanya manzanni ga baki ɗayansu suna da wannan sifa ta bashariya, ma'ana wato suna cin abinci, ko ma'ana suna cin abinci irin abin da yake faruwa ga mai cin abinci na buƙatuwa ya zuwa ga wato buƙatar ɗan adam bayan ya ci abinci za ta zo musu, kamar yadda Allah ta'ala ya ce mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am. Almasihu dan Maryam bai zamanto ba face manzo, manzanni sun gabace shi, kuma mahaifiyarsa mai isa matuƙa ce wajen gaskata annabawa siddiqa ce. Kana ya'kulani at-ta'am, duk su biyu sun kasance suna cin abinci, saboda haka suna da wannan sifa ta dan adam, kuma wannan bai zamanto dalili da zai zamanto wani nafasu ga annabi ba. Kasancewar annabi yana cin abinci, kasancewa yana zuwa bayan gida, wannan ba nakasu ne a gare shi ba. Ina menene zai sanya wannan ya zamanto wato yayi suka ga annabci? An ce dole annabi ya zamanto ba shi da sifar dan adam, wannan ko kadan ba haka bane. Haka dalika wayamshuna fil aswaq, suna tafiya a cikin kasuwanni, ma'ana suna da bukata da za ta sa su je kasuwa domin biyar wannan bukatar tasu. Kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa kamar yayi kasuwanci tun kafin annabci, sannan shi kansa yana shiga kasuwa kamar yadda aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shiga kasuwa sai ya ga wani ya sanya wato komi na abinci na alkama, sai ya sa hannunsa a ƙasa, sai ya ji abin da ke ciki ya rube danshi, sai ya fito da shi ya ce ma hadha ya sahibat ta'am, menene wannan, ya kai mai wannan abinci? Sai ya ce asabatu samaa ya rasulullah, ai ruwan sama ne akai. Sai ya taba shi ya ce halla ja'altahu fil a'la kay yarahun nas man ghashana falaysa minna, me yasa baka sa shi a sama ba yanda mutane za su gani? To kaga wannan shiga kasuwa yayi dan hisba, haka yana shiga kasuwa kuma ya tura, kamar yadda ya tura urwatul bariqi ya ba shi dinari daya ya ce ya je ya siyo masa akuya. Urwatul bariqi ya je ya siyo akuya ta dinari daya, sai ya ga samu wani yana son ya sai akuyar, ya sayar masa dinari biyu, sai ya je koma kasuwa ya sake siyo masa dinari, ya sake siyo masa akuya ta dinari daya, sai ya dawo masa ya ce ya rasulullah ga akuyarka ga dinaranka. shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya sa albarka a kasuwancin sa. Urwatul Barik yace ko kasa na sayar sai na samu albarka, sai na samu alheri saboda albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kage ya tura a shiga kasuwa dan bukatar sa, saboda haka wannan ya nuna cewa abinda suke nema wato ba hujja bace. Shi yasa Allah ya musu raddi da cewa ai sunnar Allah ta gabata tare da annabawa, kuma su sun san annabawa, ko yaushe ma suna ma cewar a zo musu da irin abinda annabawa suka zo da shi. Fal ya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun, yazo mana da aya kamar yanda aka aiko na farko. Wato sun san Allah yana da manzanni na farko. To in ku kun sani har kuna cewa yazo muku da aya kamar na manzanni, to ai manzannin farkon su ma abinci suke ci, kuma su ma suna shiga kasuwanni su je sayayye su su sayar a cikin kasuwanni. To saboda haka wannan ba aibi bane akan annabci, ba tawaya bane ga annabci. Wannan ayar ta nuna cewar wato shiga kasuwa yana daga cikin al'adar salihan bayi, duk da yake hadisi ya zo ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul biqa'i ila Allahi masajiduha wa abghadul biqa'i ila Allahi aswaquha, fiyayyen wurare da Allah yake so a bayan kasa sune masallatai, mafi kin wurare da Allah yake ki a bayan kasa sune kasuwanni. To wannan bai nuna shiga kasuwa haramun bane, tunda gashi aya ta ce annabawa suna zuwa kasuwa. To raka idan annabawa suna zuwa kasuwa ya nuna cewa al'adar mutanen kirki ne. To shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam domin sanin wannan sai ya koya mana in mun shiga ka in za mu shiga kasuwa mu yi addu'a. Wanda ya zo a hadisin Umar a cikin Sunan Tirmidhi da Ibn Majah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya faɗa yayin da zai shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ai babu biyadihi alkhair ko akwai biyadihi alkhair a wannan riwayar Tirmidhi akwai biyadika alkhair a riwayar Tirmidhi babu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli shay'in qadir. A hadisin na bayan magriba ne yake zuwa da yazo da biyadihi alkhair shi kuma babu wa huwa hayyun la yamut. Duk da dai akwai furfura an haddace tana da dan saura. To duk wanda ya faɗi wannan inji annabi sallallahu alaihi wasallam za a rubuta masa alf alf hasana, kyakkyawan aiki sau dubu sau dubu sau miliyan kenan, a kankare masa alf alf sayyi'a khati'a kuskure dubu sau dubu, wa rufi'a anhu alf alf daraja a ɗaukaka masa daraja sau dubu dubu sau dubu. A wata riwayar wa buniya lahu baitan fil janna, kuma a gina masa gida a aljanna, a gida masa gida a aljanna. To kaga wannan ya nuna cewar duk da abinda ke cikin kasuwanni na cewar wato wajen kamar yadda wani hadisi ya bayyana ta ma'arakatu shaytan, wajen da shaytan yake ma'araka yake kokawa ake rigima dan saboda anan yake yada lamarinsa, algus rantsuwar ƙarya da tabarruji da cin dunduniya da hasada duk miyagun abubuwa za ka same su. Shaidan a ne yake kafa dandalinsa, amma duk da haka gashi an ce annabawa suna shiga. To saboda haka itirazin da ake so a yi shi ne ka shiga da ambaton Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan addu'a, la'alla wannan ta zamanto ma mutum kafara ga irin abin da ke samuwa na rauni ga shiga cikin kasuwanni din. Kuma wannan ya nuna cewar neman abinci wato sunnar annabawa ne, tunda shiga kasuwanni din nan ai ya hada mutum ya shiga kasuwa don ya sayo bukatarsa, da mutum ya shiga kasuwa domin ya kasuwanci. Shi yasa aka samu annabawa masu sana'a, wa kana nabiyullahi Dawud ya'kulu min amali yadihi, annabin Allah Dawud yana cin abinci daga abinda hannunsa ya sassaka. وعلمناه صنعة لبوس لكم صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. muka koya masa yanda yake yin silke domin wanda zai tsare ku a wajen yakin ku. To wannan sana'a ce wanda ya koya. Haka zalika annabawa sai sun yi kiwo, wanda kiwo yana daga cikin neman abinci. To to wannan ya nuna cewar neman abinci da sana'a da shiga kasuwa don mutum ya yi kasuwanci wannan baya suka a cikin tawakkalin mutum domin ruko da sababi ne ruko da sababi baya kore tawakkali sai an yi ruko da sababi sannan sai a dogara ga Allah ka dogara ga Allah akan zaka samu riba ka dogara ga Allah akan cewar zaka samu budi ka dogara ga Allah akan cewa tafiyar da zaka yi za ta yi nasara ka dogara da Allah akan cewar shigarka kasuwa da zaka yi zaka fito da alheri mai yawa wannan shine tawakkali amma shi kansa shiga kasuwar wannan luko da asbab ne hikima ce bin Allah ne bin tafarkin manzanni ne saboda haka waɗanda suke cewa ruko da asbab yana kore tawakkali saboda haka sai dai mutun ka zauna tunda ai ma har suna cewa ai Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun arzikin ku daga sama yake to ka taba ganin daga sama kamar yadda sayyidina Umar ya ce sama tana ruwan zinare ka taba gani kuma wannan ayar abinda take nufi wa fis sama'i rizqukum as-sama' anan ana nufin ruwan sama arzikin ku a cikin ruwan sama yake wato shine sanadiyar arzikin ku wanda da shine Allah yake fito da abubuwa tsirrai kuma tsirran da Allah ya fito da su da bishiyoyin da Allah ya fito da su sune daga baya idan sun zagwanye sun koma karkashin kasa su zaman to makamashi na fetur da kananzir da sauransu duk daga me suke duk daga sama Allah ya kawo saboda haka daga ruwan sama din aka kawo na haka ba wai ana nufin cewar wato in dai kana da tawakkali arzikin ka zai rinka sauko maka daga sama ba abin da ya faru na mu'jiza kamar yadda ya faru ga sayyidatuna Maryam wanda tana zaune abinci yake zuwa mata ba tare da wani kokari nata ba abincin sanyi ya zo mata lokacin zafi abincin lokacin zafi ya zo mata lokacin sanyi abinda ba a saba ganin sa ba a lokacin ya zo mata aka ce da annabi zakariya ya tambaye ta ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab annabi zakariya ya ce daga ina kika samu wannan tace daga wajen Allah Allah yana azurta wanda ya so ba tare da iyaka ba to wannan karama Allah yana keta al'adarsa ga wanda ya so daga cikin bayinsa amma wannan abu ne ita karama tana zuwa ne ba da kudurar mutum ba kyauta ce daga Allah ba takara zai ba yace to ni bazan ci komai ba karama ina da ita ni bazan yi komai ba saboda akwai karama karama ba haka take zuwa ba zuwa take lokacin ma da baka tsammani wanda sai ke zuwa take musu ba sa tsammani ba san da ita ba dan shine ma'anar karama din annabawa sune suke takara sune suke da mu'jiza sune za su yi a lokacin su nemi Allah ya musu kuma Allah ya musu din amma kowa yana cikin bainal khawfi war raja'i saboda haka wannan ayar kamar yadda Imam al-Qurtubi ya ambata a tafsirin sa tana daga cikin manyan dalilai da suke nuna cewar neman arziki ta hanyar shiga kasuwa kai sana'ar kasuwanci ba shi da wani aibi bai kuma karware tawakkali ba kuma hanyar annabawa ce shi yasa ma annab sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyul kasbi atyab wani hanya ta neman arziki ce tafi tsarki wato tafi kyau sai yace amalul rajuli aklu ma akala rajulu min amali yadihi wa kullu bai'in mabrur abinda mutun yace daga aikin da yayi da hannunsa da kuma dukkan ciniki nagartacce kaga sai ya ambaci ciniki kasuwanci saboda Allah ya sanya albarka a cikin wa Allah ya sanya albarka a sana'ar hannu ya sanya albarka a cikin cinikayya kuma yin sana'ar hannu ma Allah ya sauƙaƙe ta da ba sai ka je ka kama office ba mace tana gidanta in ta tsaya ta yi karatu ta iya software engineering tana zaune a gidanta ga inan ana ta outsourcing aiki sai ta yi software program ta sayar da watakila za ta hatta mijinta ma ta ɗauki nauyinsa sai ya ta ce mata hajiya wannan duk a cikin kaga aikin hannu ne aikin hannun ba wai ai sai abinda ka sassaka ba abinda kai amfani da kwakwalwarka ka aikata da basirar da Allah ya baka duk da yake ma da computer ai za ta rinka amfani da hannun nata to kun gani duk wannan abubuwa ne na basira ko kuma mutum ko aikin lawyer a ba ta contract saje ta rubuta ko a bashi contract saje ya rubuta yana gida ba sai ya je office ba duk irin waɗannan abubuwa ne waɗanda suke na sana'a wanda suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara gare su shine amalur ma akala rajul min amali yadihi abinda mutum ya ci daga aikin hannunsa to sannan kuma Allah ya ce mun sanya sashen ku ya ku mutane su zaman to fitina ga sashi jarabawa ga sashi haka Allah ya rarraba mutane annabawa
Allah ya sanya su zamanto jarabawa ga mabiya. Waɗansu su gansu su ce makaryata ne. Waɗansu kuma sun gansu su gaskata su. Waɗansu su gansu su ce ah me yasa wannan annabin bai zamanto mawadaci ba? Ai inda annabin gaskiya ne kamata yi a ce yana da wadata. To wannan Allah ya sanya shi ya zamanto masa fitina, halin annabin ya zamanto fitina a gare shi. Dan Allah ya gani wane ne wanda yake zai yi hakuri da yin Allah ya ba abin da Allah ya ce, wane ne kuma ba zai yi hakuri din ba, wanda ya nuna cewa shi hakuri yana daga cikin aikin hankali, aikin tunani da hankali, wanda za ka yi ma san rai linzami. Dan ɗaya daga cikin abin da yake ma mutum hijabi daga aiki da hankalinsa shi ne san rai. Shi ko san rai maganinsa hakuri, maganin san rai hakuri. Kamar yadda Sayyidina Muawiya yake faɗa, aqulu laha idha jasha'at wa jashat makanaki tuhmadi aw tastarihi. Lokacin da aka zo yaki yayi yaki tsakaninsa da Sayyidina Ali da mutanen Iraq, yace zuciya ta sha gaya masa ya hau ingarman dokin sa ya gudu saboda tsananin yayi yawa na yaki. Sai ya tuna waɗannan baitukan yana cewa, yana ce ma ransa idan tayi raurawa ta nemi ta wataya, ta nemi ta yi wato malƙodiyo ta tafi, sai ya ce mata makaniki tsaya a inda kike, tuhmadi ki yi abin da za a yabe ki, au tastarihi ko a kashe kiki mutu. Haka ya tsare kansa. To maganin san zuciya kenan, haƙuri. To shi yasa nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wato ya sanya sashenmu mu zamanto fitina ga sashe, ya wato mawadaci Allah ya jarabce shi da fakiri. Domin mawadaci in ya ga yana da wadata sai ya wulakanta fakiri ya ce dube su, su kenan kullun sai bara, kullun sai bara. Shi kuma fakiri jarabawa, jarabawarsa mawadaci yana ganin su ya ce Allah ya tsina masu kudin garin nan. Saboda me? Saboda yana ganin shi hasada sai ta same shi, hasada ga mai kuɗi, shi kuma mai kuɗi wulakanci ga wanda baya da shi. To haka nan, saboda haka shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun nasi tagdu fa ba'i'un nafsuhu fa mu'tiquha aw mubiquha. Kowa yana fita da safe yana sayar da kansa, ko ya sayar da kansa ya sami yanci, ko kuma ya halakar da kansa. A cikin irin wannan shine fitinar. Allah ya sanya maka fitina tsakaninka da mutane kullun aikin kenan. Kana cikin tafiya wani ya zo ya ajiye mota a gabanka, in kana cewa malam yi gaba yaki, sai ka juya ka fito sai ka dura masa asha, ka gani yaje ya janyo maka kai saban Allah, kaga fitinar kenan. To haka Allah ya sanya mutane. Rayuwar gabaki ɗaya haka take, jarabawa ce Allah yake ma waɗannan da waɗannan. Atasbirun, wato za ku yi haƙuri. Malamai suka ce ma'anar atasbirun ay isbiru, ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, domin wannan shi ne maganin wannan fitinar taku. Sannan Allah ta'ala ya ce wa kana rabbuka basira. Akwai ayar da ta fito da batun haƙuri dinnan. Na'am. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin, qala in labithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun innakum innahu kana fariqun min 'ibadi yaqulun rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. الله زي تشي رانا القيامة زي تشي ما واتو كافري أكوي جماعة إنه كان فريق من عبادي يقولون أكوي جماعة دقى تشكين سنة تشيوا يا أبنجم مني إيماني كغافر تامنا كجك أمو kuma kai ne mafi, kai ne wanda ka fi jin kan masu jin kai. Allah ya ce fattahaftumuhum, Allah yana gaya ma kafirai ne yayin da suka ce rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Allah ka fitar da mu daga wuta idan muka koma ya zuwa ga kafircin nan to hakika mu azzalimai ne. Allah zai ce musu kun shiru kada ku sake mun magana. To sannan sai ya gaya musu wannan yace innahu kana fariqun min ibadi yaqulu sai yace fattakhaftumuhum sikhriya sai kuka rike su abin yin izgili kuna cewa yanzu waɗannan sune Allah haula imanna Allahu alaihim min bainina sune wanda za a ce Allah ya fifita su akan mu ya zabe su yayi musu falala a tsakankanin mu hatta an saukum dhikri har suka mantar da ku ambatona suka mantar da ku cewar ai Allah shine yake yin abin da yaso yake zabin wanda yaso cikin bayin sa to sai Allah ya ce inni jazaituhumul yawma bima sabaru to ni a yau zan yi musu sakamako saboda hakurin da suka yi annahum humul faizun shine sakamakon nasu sune suka samu rabo sune masu rabauta to makasto wannan ayar kuma tana cewa kun ga can tana ba mu labarin lahira ne ko cewa sun yi hakurin ga sakamakon su to wannan ayar kuma tana ce mana atasbirun Allah yana so ya jarraba mu ne zami hakuri wato kuyi hakuri ai isbiru kuyi hakuri wa kana rabbuka basira kuma ubangijinka mai gani ne yana ganin masu hakuri da wanda ba sa hakuri saboda haka ya san wanda yake yin hakuri din ya san wanda baya yin hakuri dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba a taba ba ma mutum kyauta wanda take kyautar hakuri ba duk kyautar da Allah yake ma utiya ahadun ata'an khairun min as-sabr ba taba ba ma wani kyauta ba kyautar da tafi alheri bisa hakuri shi yasa in ɗaya daga cikin kurakuran da muka yi shine kaji mutum yana cewa to ni fa hakuri na fa yana da iyaka ni fa hakuri na yana da iyaka to ai ka fadi da ka fadi wannan shine ka daina hakurin in kace hakurin ka yana da iyaka wato an zo inda ba za ka sake hakurin ba to ran da ko kace ba za ka sake hakuri ba ka fadi saboda shi Allah jarraba ka zai yi ya gani kana da hakurin shine ai maksudin waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun za ku yi hakurin bisa wannan jarrabawa saboda haka lallai mu zamanto wato mu samu wannan tadar da Allah yake faɗa kuma kun ga abinda fa yanzu turawa suke ta kokari suke kokarin su koya mutane da wani suna na daban kamar wani abu sabo suka zo da shi abinda suke ce mai emotional intelligence ba wani abu bane hakuri ne kuma in kana karanta irin dabarun su in ka karanta littafin na abin nan wannan she calls man in the na emotional intelligence da kuma social intelligence da sauran su sai ka rinka ganin wato irin abin da suke faɗa na hikima tuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe su lokacin da yake karanta littafin babu sabr na riyadus salihin shine ta gani kawai a ciki a gani duk abubuwan na hikimomin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuni ya riga ya faɗa amma shine waɗansu gaba suka sa shi da wata sura in kamar a raba shi kuma da addini saboda haka sai a ɗauka cewa wata basira ce wani sabon fanni ne na ƙwarewa na ɗan adam ballantana ku a alhali ku tuni Allah maɗaukakin sarki ya riga ya mana kyakkyawar shimfiɗa da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Allah ya ce wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana wadanda ba sa kaunar saduwa da mu wato da bayan tashin alkiyama sun ce laula unzila alaina almalaiika asaukan mana da malaiku mana auna rabbana ko kuma mu ga ubangijin mu wato me yasa ba za a saukan mana da malaiku ba ko me yasa ba za mu ga ubangijin mu ba kurukuru mu gan shi tunda an ce mana yana nan kuma shi yayi aike mu gan shi Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim haqiqa sun yi girman kai a cikin sha'anin kawukan su wato har suka zo ma abin da yake baya samuwa sai ga daidai kuma a cikin annabawa shine ganin Allah wa atau utuwan kabira kuma sun yi girman kai sun wuce iyaka a cikin girman kai wucewar iyaka wanda take mai girma wato mai wuce wato wanda take mai ketare ma hankali a cikin girman kai yayin da mutum zai rinka neman wannan daga Allah Allah yace yauma yarawna almalaiika to a ranar da za su ga mala'iku la bushra yauma idin lil mujrimin babu farin ciki a wannan rana ga mujrimai wa yaquluna hijran mahjura za su ce tsari abun tsari ko kuma za su ce haram ko kuma mala'iku za su ce musu haramtacce abun haramtawa wannan yana ɗaya daga cikin wato jinsin kafircin da Allah yake musu raddi da suka fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wannan duk kafirai sun rinka gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba za ka kore irin wannan ta rinka maimaituwa ba daga kafirai tare da masu kiransu zuwa ga addinin musulunci suna cewa Allah ya sifanta su da wannan sifa alladhina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa kaunar haduwa da mu saboda basu yadda ba ma za a hadu da Allah wannan sifa ce da Allah yake fada ta kafirai وقال الذين لا يرجون قال الذين لا يرجون لقاء ناتي بقران غير هذا او بدل اكن سوره يونس تازو da yake surar tazo ne dan tabbatar da haduwa da Allah wajen wurare guda uku Allah yana sifanta kafirai da wannan sifa alladhina la yarjuna liqa'ana wanda ba sa kauna haduwa da mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda yaso haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi duk wanda yaso haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi duk kuma wanda baya son haduwa da Allah Allah ba zai so haduwa da shi ba to kafirai an sifanta su da wannan sifar ba sa kaunar haduwa da Allah saboda ba su sun ba titanin komai ba na haduwa da Allah ba su ma gaskata haduwa da shi ba to an sifanta su da wannan sifar dan kasancewar wato waɗanda suke ba su da wani rabo a cikin lahira dan ba su yadda ma da ita ba to ga abin da suke fada me yasa ba aiko mana da mala'iku ba kamar yadda suka faɗa a cikin suratul isra waɗannan ayoyin inda suke cewa inda suka faɗi aw takuna lahu jannatin min nakhilin aw yaqati aw tarqati as-sama'i wa lan nu'min li ruqayka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u qul subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula daga cikin abubuwan da suke faɗa kenan a saukan mana da mala'iku ko kuma ma mu ga Allah kamar yadda kun ga bani isra'il da suka faɗa haka arina allaha jahratan sai a radu ta kama su suka faɗi suka faɗi somammu ran ya fita to waɗannan su ma abinda suka faɗa kenan to Allah madaukakin sarki ga raddin da ya musu sun yi girman kai a cikin sha'anin kawo kansu wato yanda yake ba su ji tsoron Allah ba ba su ga girman Allah ba har suka faɗa abinda wato abinda baya ma samuwa sai ga ɗaiɗaiku daga cikin annabawa bal sama da haka ma wato suka yi tsaurin kai suka ƙetare iyaka ƙetarewa wadda take mai girma yayin da suka bijire daga mu'ujizozi domin duk abin da suke nema ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu mu'ujiza kamar alqur'ani ko mu'ujizar da su suka fi kowa sanin cewa mu'ujiza ce tun daga shi Walid ibn al-Mughira da aka hadu kan me za su ce dangane da alqur'ani suka ce waka ce yace kun san wannan ba waka bace ba wanda ya san waka iri na na san zubin waka mutane na san zubin waka aljumu wannan bai kama daga wannan ba suka ce to boka ne sihiri ne suka ce boka ne yace ai mun san maganar boka maganar da irin ba hankali bum bum wane ne da sauransu yace kun ji yana irin wannan suka ce to mahaukaci ne yace kun san ai kun san mahaukaci za ku kalle shi ku ce mahaukaci ne duk abubuwan da aka kawo yace ba wannan bane suka ce sai Abu Jahl yace to tashi kai ka gaya mana menene sai yace wallahi yana da zaki kuma wato kai ka ce irin furan nan ne da yake a can ganyen sama na karamin na siririn reshe wanda baka isa ka kai ya zuwa gare shi ba wato matsayin alqur'ani kenan to sai suka ce to mu dai ka gaya mana ko menene shine yace innahu fakkara wa qaddar yayi tunani ya auna me zai ce sai yace in hadha illa sihrun yu'thar sihiri ne da ake cirowa daga wani waje shi ba shine ake masihirin ba amma asali daga sihirin aka kawo shi amma sun san cewar alqur'ani mu'jizu to tare da wannan kuma suke neman wata aya daban saukar mala'iku kuma kamancin wannan ba su wadata da ganin mu'jizar alqur'ani ba kuma shi Allah yana da sunna yana da al'ada shi Allah shi rahamarsa ita ce ta sa ya saukar da alqur'ani kuma yana so ya ji kan mutane amma dan mutane sun karbi sakon Allah wannan ba zai amfana Allah da komai ba Allah shine zai mana shine yayi mana baiwa da ya sanya mu karbi sakon sa ba wai zamu yawaita masa bane wato ba kamar yanda celebrity yake yi bane celebrity shi kullun so yake ji an ce mabiyansa suna karuwa to shi Allah ba wannan yake so ba mu yake so yayi marhama dan haka ko ku yadda ko shi yasa Allah yake dangame da Qur'ani qul aminu bihi aw la tu'minu ko ku yadda da shi ko kar ku yadda da shi innal ladina inda rabbi innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yaqiruna lil aqani sujada wanda aka ba su ilimi kafin alqur'ani aka karanta musu sai su fadi suna masu sujada to Allah da yake da mala'iku Allah yake da mala'iku wanda suke ina zaka hada mutanen da suke cikin kasa da mala'iku to dan haka dan mu aka yi ma to yayin da ya zamanto duk da haka ba a ga wannan ba na alqur'ani kuma ake neman wani abu gaban daban har ake cewa ma a ga Allah kansa irin wannan tsaurin kai to shine Allah ya ce wa ataw utuwan kabira kun ga Allah ya sifanta su da sifofi uku munana ba sa kaunar haduwa da Allah sun yi girman kai wanda girman kai yana shine mabudin rashin karban gaskiya domin girman kai kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi batrul haqq wa ghamtun nas wato take gaskiya da wulakanta bayin Allah shine girman kai kaga gaskiya ka take duk wanda yake da girman kai to wannan babban hijabi ne ga barin karban gaskiya amma mai tawalu to shi ba wuya sai ya karbi gaskiya yayi aiki da ita to kaga na sifa ta biyu kenan girman kai na uku ketare iyaka mummunan ketarewa wanda shine zalunci mummunan zalunci da tsaurin kai wanda yake mai fin wato mai wuce iyaka gardama da cewar mai gardama shine al-aladul khisam wanda yake mai tsanani wajen gardama ya ga gaskiya amma ba zai bi ba saboda shi ba za a ka da shi ba a cikin gardama kullun sai dai ya zamanto shine yake rinjaye to shine Allah ta'ala ya ce to ran da za su ga mala'iku su waɗannan la bushra yawma idhin lil mujrimin ba a ce la bushra yawma idhin lahum babu albabu farin ciki gare su ba a ce gare su ba sai aka ce ga mujrimai dan a nuna dalilin kore farin ciki a gare su dan saboda laifin da suka yi ma Allah wanda Allah ya ambata wannan laifi sifofi na laifi ƙaryata haduwa rashin kaunar haduwa da Allah da sauransu shine ijramun su mala'ikun da ake nufi sune mala'ikun mutuwa randa duk kafiri zai ga mala'ika to babu sauran farin ciki a gare shi har abada farin ciki ya riga ya kare saboda mala'iku ba su san su sassauta ma mai saban Allah ba a ce wannan saban Allah yake mala'iku bai san mala'ika bai san ya sassauta ma wai mutum ne yake saba ma Allah saboda su ba za su taba tsammanin saba ma Allah ba saboda haka duk wanda yake saba ma Allah babu zancen farin ciki tare da shi a wajen su shi yasa Allah ya sifanta su da ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru masu kaushin hali masu tsanani ne walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum alyawma tujzauna adhabal khul mala'iku suna miƙa hannuwansu yadribuna zuhuruhum wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum suna dukan fuskokinsu da duwayansu yayin da ake fitan musu da rai to ran da za su ga mala'iku ba suna cewa a nuna musu mala'ika ba to za ku gani amma ran da duk za su ga mala'iku babu farin ciki a gare su kuma a lokacin nan za su ce hijran mahjura idan su ne masu fada din wato kalma ce ta neman isti'aza wato tsari abin tsarewa a tsari wato Allah ka kiyashe mu da waɗannan wato neman tsari suke da mala'ikun da suka gani ko kuma idan mala'iku ne suke cewa wa yaquluna hijran mahjura za mala'iku za su ce musu hijran mahjura haramtacce ne abin haramtawa a gare ku wato bushara haramtacciya ce a gare ku abin haramtawa a gare ku har abada babu sauran bushara a gare ku to sannan yace wa qadimna ila ma amilu min amali muka nufi abin da suka wato aikata na dukkan wani aiki wanda yake sira gani na alheri ne da suka yi dan bajinta kamar taimakon mutane kamar sada zumunci kamar ciyarwa kamar daukan nauyin bako da taimaka ma wanda yake cikin tsanani a wannan duniyar duk wani aiki da ake ganin sun yi aiki na alheri da ake cewa sun yi corporate social responsibility sun yi charity sun yi philanthropy wane ne Allah ya ce wato zamu nufi abin da suka yi na wannan faja'alnahu haba'an mansura, sai mu sanya shi irin kurar taga. Ka san kurar taga idan haske yana shigowa wannan wanda yake ba za ka iya kama ta ba, in ka kama ba za ka ga komai ba, amma in hasken rana ya shigo za ka rinka gani tana yawo, an watsa ta, to haka aikin nasu zai zamanto, ba za ka samu wato babu komai, wato Allah ba zai karbi duk abin da suke na alheri. Allah madaukakin sarki wato ba zai yi itidadi da shi ba, ba zai kidaya musu shi ba. Ya nuna cewar aiki ayyukan da kafirai suke yi na alheri ba zai je alahira, ba za su samu sakamakon komai a kansa ba. Saboda me? Saboda ai ba sa kaunar saduwa da Allah. Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan Abdullahi ibn Judaan, ya kasance mai yawan ihsani ne, mai taimako, mai saukar bayi baki. Tace yanzu duk abin da yake yi ya Rasulullah zai amfane shi. Yace innahu lam yaqul yawman rabbi ighfir li khati'ati yawmiddin, bai taba cewa Allah ka gafarta min kurakuraina ba a ranar sakamako. Allah ka gafarta min kurakuraina a ranar sakamako, wato bai layar juna liqa'ana, baya kaunar haduwa da Allah, yayi ne dan samun daukaka a duniya kuma sai a ce an bashi. Shi yasa ikhlasi yake da muhimmanci a cikin ayyuka, wanda yake yi dan a fada, in aka fada shine sakamakon tun anan duniya, anan duniya zai, amma dangane da lahira Allah yace dangane da kafirai, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah ka muna roƙon Allah ya kiyaye mu da wannan tabewa, Allah ya bamu rabo a cikin aljanna. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yan uwan marasa lafiya Allah ka ba su lafiya. Akwai dan uwanmu wanda a nan gaba na yake zama yana kwanciya zuwa asibiti Malam Sufyan, muna roƙon Allah ya ba shi lafiya. Allah ya tayar da kafadarsa. Allah ya yaye masa tsananin da yake ciki. Allah ya hada masa tsakanin afiya da rada daga gare shi. Allah ka gafarta mana zanubanmu. Allah ka sanya mu a cikin waɗanda suke dacewa da yanci daga cikin wutar jahannama a wannan wata mai albarka. Allah ka sanya mu a cikin wanda kake karban addu'o'insu a wannan wata mai albarka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birr wal salamata min kulli ithm wal fawza bil janna wan najata minan nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.